لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau rana ce ta Asabar, kuma safiya ce ta 15 ga watan 5 a shekara ta 1422 bayan hijira, wanda ta yi daidai da 4 ko 5 na yau, 4 ga watan 8 shekara ta 2001 miladiya, kamar yadda kuka ji sanarwa. Farko, ina godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ya bani ikon amsa wannan gayyata duk da na zo a makare. Kamar kuma yadda aka faɗa a karan farko, lokacin da aka tsara zuwan nawa ya ci karo da lokacin da nake gudanar da waɗansu ayyuka na shekara-shekara, ita ce daura ko course na musamman da Islamic University na Madina suke gudanarwa a nan Najeriya, a waɗansu jihohi daga cikin jihohin Najeriya guda hudu, a jihohi hudu cikin jihohin Najeriya, wanda yana ɗaya daga cikin jami'ai da suke gabatar da wannan aiki, da haka ban samu na zo ba. Sannan kuma abu na biyu ya kasance yau ɗin, wato na game da 'yan waɗansu muskilolin da saura kaɗan da ba zan samu zuwa ba, amma dai Allah ya kaddara zuwa. Da haka ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga jinkiri na da na yi na zuwa ɗin, kuma ina fatan za a yi mun hanzari bisa ga rashin samun sukunin in rubuta lakcar a rubuce kamar yadda takardar gayyata ta nuna. Sannan kuma a yi mun hanzari bisa ga rashin bin tsarin da aka bani a rubuce na tillatillan bayanin da aka ce in fara da gabar magana ta kaza sannan ta kaza sannan ta kaza. Gaskiya duk ba samu damar sukunin wannan ba. Lakta ce wadda take bana tsammanin za ta zanto cikakkiya, amma kuma ina fatan gurguntakar da za a samu a cikinta ba ta yi yawa ba, ta yadda ba za ta hana ta tafiya ba. Mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kwankwasa kofar wannan maudu'i musamman a wannan lokaci da muke ciki, ko musamman a nan cikin garin Kaduna, yana da matuƙar muhimmancin gaske. Maudu'i ne da ya kamata malamai su rinka gudanar da darussa a kansa lokaci bayan lokaci, domin musulmi ya ginu a kan koyarwar Alƙur'ani mai girma, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma tarihin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda su ne musulmai na farko da suka aiwatar da koyarwar Ƙur'ani a aikace. Gabar magana ta farko a haɗuwata da ku ta yau ita alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, asalin yadda Alƙur'ani ya gina ta alaƙa ce ta kai daban ki daban, saboda bambanci da zula da aka samu tsakaninka da shi ta fuskar aƙida saruti, ta fuskar ayyuka na ibada, ta fuskar tsare-tsaren gudanar da rayuwa da kai musulmi kake gina naka gurgudan hasken ayoyin Alƙur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma wanda ba musulmi ba yake gina nashi gurgudan yadda addininsa ko al'adarsa ta gadar mata ta koyar da shi. To kaga nan dole a samu bambanci tsakaninku, a aƙidance kuna da bambanci, a addinance wajen ayyuka na ibada kuna da bambanci, haka akan samu bambanci mai tarin yawa wato ainihin ta fuskar ma'amaloli na rayuwa. Domin addinin musulunci addini ne da ya ginu bisa ga aqidar imani da Allah subhanahu wa ta'ala, kadai ta shi kadai ta fuskar rububiyya da ta fuskar ilahiyya da ta fuskar al-asma'i was sifat. Abin nufi da kadai ta Allah ta fuskar rububiyya kadai ta shi ta hanyar dukkan ayyuka da suka shafi shi kadai ne ke kashewa, shi kadai ne ke rayawa, shi kadai ke saukar da ruwa, shi kadai ke fitar da tsirrai, shi ne mai wadatarwa, shi ne mai talautarwa, shi ke kawo dare da rana, shi ke kawo yanayi guda uku ko hudu cikin shekara, yanayin damina da yanayi na bazara da yanayi na sanyin hunturu da yanayi na rani, dukkan waɗannan al'amura Ubangiji ne ke jujjuya su gwargwadon yadda iradarsa ta ga dama, gwargwadon yadda mashi'arsa ta ga dama subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin nufi da cewa kadai ta Allah ta fuskar rububiyya. Ba wani rabu a duniya shi kadai, lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, shi kadai ya halitta, ba wanda ya ba shi sanyo ko agaji ko taimako. Sannan shi kadai ke gudanar da al'amuran halitta, babu mai taimaka masa. Dukkan wanda ba shi ba farau ne, amma shi Allah ba farau ba ne. Dukkan wanda ba shi ba yana da ƙarfi, amma shi Allah ba ya da ƙarfi. An ce masa na farko ba dan yana da farko ba, an ce masa na ƙarfi ba dan yana da matuƙa ko iyaka ba. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Dan haka kadai ta Allah ta wannan fuskar aqida ce cikin aqidun musulmai wanda suka koye ta gurgurdan wahayin da Allah ya saukar duka da annabawansa. Aqida ce wanda annabawa suka zo da ita, ita ce aqidar annabi Adam alaihi salam da dukkan zurriyarsa har ya zuwa ga annabin karshe shine shugo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kadai ta Allah ta fuskar yi masa bauta shi kadai, sai da ba za a sa masa kifiya ba. Kadai ta fuskar sunayensa masu tsarki da kuma sifofinsa na kamala. Ita wannan aqida wanda ita ce aqidar musulunci, da ita ne musulmi ke shan bamban da wanda ba shi ba. Duk wanda ba musulmi ba da wuya ka samu ya sallama wa Allah ta fuskokin nan da muka zana a baya, a ganinsa banda Allah wani na da ikon ɗaya daga cikin wannan, ko dai ya yi shi kaɗai ko ya kai Allah yi, ko a bi ta kansa don ya tilasta Allah ya yi. Wanda a aqidar musulunci Allah kaɗai ke yi, ba mai taya shi, kuma ba a bi ta kan wani don ya tilasta shi ya yi. Dai shi ne fa'alun lima yurid, inna Allaha yaf'alu ma yurid, shi ke aikata abin da ya ga dama, ba mai masa tilas a cikin abin da bai so ba subhanahu wa ta'ala. Kuma wannan ita ce farkon aqida ta ɗan adam, domin dukkan aqidar da ba wannan ba ita ce baƙuwa a wurin ɗan adam. Amma wannan aqidar ita ce farkon aqida ta ɗan adam. Dukkan marubuta a tarihin addinai musamman musulman cikinsu sun yadda cewa al-aslu fi bani adam shine at-tauhid. Asalin rayuwar ɗan adam ta ginu ne akan tauhidi, akan haka Allah ya halicce shi. Shine abin da ake kira fitra, da Allah ke fitrata Allahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim. Shine abin da manzon Allah ya furta cikin hadisin Bukhari da aka rawaito daga Abu Huraira, yace ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra fa abahu yuhawwijanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatun jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Thumma qala Abu Huraira ikra'u in shi'tum fitrata Allahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بذلك باب wani jariri da za a haifa wannan Najeriya ko a Rasha ko a America ko a Ingila ko a Burkina Faso ko a wata kasa ta duniya, ba wani jariri da za a haifa a gidan liman ko a gidan fasto ko a ko ina a duniya illa wa yuladu ala al-fitra, wato ana haihuwarsa ne akan tsarki na musulmi. To me ake nufi da fitra? Waɗansu malamai suka ce shi al-islam ɗin shi ne fitra ɗin, waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da fitra wani isti'idad, wani kimci da shiri da Allah ke halittar dan adam a ce mata ko namiji wanda inda za a kyale shi kada ya ji sharri kar ya ga sharri shi kadai zai bi safarin shari'a in dai an kyale shi ba a yi masa katsalanda ba kar ya gani a wurin mahaifansa kar ya gani a makaranta kar ya gani a titi kar ya gani a akwatin talabijin kar ya ji labarin sharri a kyale shi shi kadai zai tafi ne kan tafarkin musulunci don wannan shine fitra sai manzo Allah ya ce fa abawahu iyayensa guda biyu ne yuhawidanihi suke mayar da shi ba yahudi iyaye ko masu tarbiya waɗanda suke a madadinsu au yunassiranihi ko su mayar da shi krista au yumajjisanihi ko su mayar da shi ga majusi sai manzo Allah ya tsaya a nan gurin saboda waɗannan addinan da yahudanci da kiristanci da majusanci su ne shugabannin addinai da ba na Allah ba in aka faɗe su sauran duk sun fi da ciki a nan bai ce auyo muslimanihi ko su mai da ji musulmi ba dan da mata akan musulunci aka halitta shi daga musuluncin da aka haife shi ne suke jirkitar da shi ta hanyar mummunan tarbiyya sai manzo Allah ya karfewa kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a shine yadda ake haihuwar dan shayi dan cinkiya ko dan akuya da cikakkiyar halitta ƙafafu da idanu da kunnuwa kamar yadda suke sai su suna fiha min da da'a ka taba ganin an halitti ko an haifi dan tayi na cinkiya ko na akuya da kunne daya ko da ido daya ko da gutsurarren kunne ko da gutsurarren ido hal su suna fiha min da da'a ko da kamilan halitta ake halittar su bayan an halitte su ne tsautsayi ko karo ko kadewar mota ko kai farmakin dabbar da ta fi wannan dabba karfi za ta sa ta rasa kunne ko ta rasa kafa ko ta yi kaza da Abu Huraira ya faɗi wannan hadisi qala nasu alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktharun nas la ya'lamu sai karan Allah sarki kenan na Allah wanda ya halitta bil adam akai farare da bakakin su wato ya halitta su kan tafarki da addinin musulmi wato ita shirka ita ke bakuwa duk wani karkataccen aqida ita ke bakuwa asalin halittar dan adam an halitta shi ne akan tsarki na musulmi akan tauhidi da kadaita da tsayanta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa da shirka ta zo a matsayinta na bakuwar aqida dukkan wani karkataccen addini da ba musulunci ba ya zo a matsayinsa na karkataccen addini dan ya samawa kansa gindin zama dole sai ya faɗa da addinin da ya dace da shi har kafin shi ya samu gindin zama to dukkan addinin da ba na musulunci ba ba zai samu wani kwakwaran dalili a shari'ance ko a hankalce da yake tabbatar da shi ba dan haka sai ya yi amfani da faɗa da rigima da tayar da kura dan ya samawa kansa gindin zama wajen haka yasa dukkan wanda yake wakiltar wani addini da ba na musulunci ba zai yi kokarin dora mabiyansa akan aqidar fada da musulunci ko gaba da musulunci saboda musulunci an same shi yayi ba bakin re shine aka sani kuma yanzu ake so a zo tira na garinsa kuma a fi shi karfi to wajen wannan sai an yi amfani da karfi har kafin a iya murkushe addinin musulunci wannan shine asalin da yasa ko ga wanda ba musulmi ba ya gino akan tarbiyya ta kiyayya ga musulmi kuma wannan tasa su waɗanda ba musulmi ba in ka ɗauke su nan musulmi a gefe ɗaya daura da su opposite da su ga waɗansu addinai a gefe ɗaya in ba musuluncin a tsakanin su rigima suke da juna amma in ga musuluncin sai su haɗe su duka wajen su yaƙi musuluncin saboda dukkanin su gaba ɗaya sun san su bare ne in an kwatanta su da musulunci amma in an haɗa su da juna watakila kansu na iya haɗuwa saboda kowanne daga cikin su kishiyar musulunci ina ba da kuma fahimta wannan ta sa suka gino kan gaba da ƙiyayya ga musulmi to kuma wannan ta sa aka ce ku musulmi ku shiga taitayinku wajen zamanku da su don kada su cutar da su dan haka duk abinda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma na cewa musulmi ya yi zamanta ka tsantsan da wanda ba musulmi ba ba dan komai Allah ya faɗe shi ba, dan Allah shi ya halitte su, ya halitte mu, ya san abinda zukatansu suka kunta na kiyayya gare mu. Mu ba mu san gaibu ba, ba mu san abinda ke cikin zuciyar wani da su wani da su wanta ba, sai abinda Allah ya faɗa mana ta hasken wahayi. Ya faɗa cikin Alƙur'ani yake walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya kuma ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhudhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah, ya kuma ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama sa'ala Musa min qablu man yatabaddalu kufra bil iman fa qad dhalla sawa'a sabil, ya kuma ce wadda kathiru min ahli alkitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri, ya kuma ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza a wurare masu yawa da ba suna da kawo muku misalin su ba. Duk a cikin waɗannan ayoyi waɗanda duk Allah ke faɗakar da mu kan cewa su ɗin fa wanda ba musulmi ba, bayan da za a yi su kaunace mu a cikin zuciya duk yadda muka yi dabara, duk yadda muka yi wayo, duk yadda muka sassauta, duk yadda muka sallama, duk yadda muka ce a zo a yi compromise dan dai wai su so mu ba za su so mu ba. Da ayoyi guda biyu kaɗai zan karanta mana ko uku, kuma dukkan su a cikin surori madaniya. Me yasa zan fifita sura madaniya? Dan ba a riga aka shafe abin da ke cikin wannan surar ba, ko alal aƙalli ayar da muke so in karanto ba. Ubangiji ta'ala sai ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بدينكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسكم حسنه تسؤهم وان تسؤكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. waɗannan ayoyi ina kirga su a matsayin aya ɗaya ne duka guda uku ne domin a haɗe suke da juna. Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum, kar ku yadda ku riƙe abokanan shawara daga cikin waɗanda suke bare ɗinku, daga cikin waɗanda ba ku ba. Abinda ake nufi bitana wanda zaka sirranta masa wani abu mai muhimmanci da ya shafi rayuwarka, ko ta kasuwanci, ko ta addini, ko ta siyasa da kake so ka cimma nasara a matsayinka na musulmi. Duk wanda zaka gana da shi ka faɗa masa waɗansu dabarunka da hanyoyi da ka shata kake so cimma nasara a harkar kasuwarka ne, a harkar yaɗa addininka ne, kar ya zanto wanda zaka ƙulla wannan da shi ba a cikin addininka yake ba. La tattakhidhu bitanatan min dunikum wala yahudukum, kar kai wani sakratare ko wani personal assistant ɗinka wanda ba musulmi ba. Saboda me sai ce la ya'lunukum khabalan, ba sa sassauta muku ɓarna. Waddu ma anittum, su sun so irin abin da zai wahalar da ku. Kullum burinsu ya za ku tagayyara, ya za ku shiga cikin halin tsakanika yi da musiba. Kan da bada sulba ga mu'min afwahihim, yo aiki ya ta riga ta bayyana akan harsunan su, inji Allah za su zagi addinin ku, za su muku habaiti. Kullum babu wata jarida daga cikin jaridun da ake ganin waɗanda ba musulmi bane suka yi kaka gida akan ta, sai ta yi habaiti, sai ta yi zagi, sai ta yi batanci gare mu ko ga shugabannin mu waɗanda suka soka ko suke ci yanzu, waɗanda ma suka daɗe da mutuwa, ko addinin mu ko aqidar mu. Haka kullum abin yake, ko a Punch, ko a Guardian, ko a Watiti, haka abin yake. Badatul baghdha'u min afwahihim, Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda zukatansu suka ɓoye ba su samu daman faɗa ba, ya fi muni, ya fi girma. Allah ne fa mahalittunmu, mahalittun su ya faɗa. Qad bayyana lakum al-ayati, Allah ce hakika mun bayyana muku ayoyi, in kuntum taqiluna, inda kuna da hankali ya kamata ku gane. Allah ya ce wannan ayar yau aka saukar da ita a Kaduna, sai sace Jibril din wannan ayar yau yake a wannan masallaci ba shi ne da Jibril farkon bawanta sai Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum sai ga shi ku waɗannan musulmai tuhibbunahum kuna ƙaunar su kafira wala yuhibbunakum su ko ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kulli ku kun yi imani da dukkan littafin da Allah ya saukar kun yi da Taura kun yi da Zabura kun yi da Injila kun yi da Annabi Dawud kun yi da Annabi Musa kun yi da Annabi Isa amma su bu tayyada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza laqukum qalu amanna cikin sa akwai waɗanda suka kware wajen munafunci in sun gamu da ku sai su mun yi da ku ai duk dai ne sai a gina kasa ai a nuru da zaman lafiya ai kaza wa idza khalau in ko sun ke kunta da juna sun kadai nasu ya nasu abdu alaikum al-anamina min al-ghayr hasai sun rinka gatsi sun yatsa dan jin haushin ku sai Allah ce kul mutu bi ghayrikum ka ce da su ku mutu da haushin ku inna allaha alimun bi zati zuwar Allah masani ne dangane da abin da zukata su kunta da haka in ma kun koye wani abu mummune ba su sani ba Allah zai saukar da wahayi ya sanar da mummune duk su shiga taitayin su ayar karshe sai Allah ce in tamsakum hasanatun tasu'u in wani kyakkyawan al'amari ya same ku yana muna musu kasa san haka wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in wani mummunan abu ya auka muku farin ciki suke da shi haka kullun suke wannan Allah yana magana akan min dunikum sawun yahudu ne nasara ne majusawa ne yan addinin buda ne yan addinin sikh ne a kasar india koma wane ne min dunikum wanda dai ba ku ba ku musulmi farare ne bakaike ne na gida ne na waje ne duk haka haka Allah ya faɗa cikin wahayi babu yadda muka iya sai dai mu maimaita in ma muna da laifi a ciki to laifin maimai ne malaman balaga suka ce abinda za ka gane munin kiyayyar da suke maku da Allah ce in tamtaskum hasana wajen hasana ke kawo abin ya shafi ku sai ya kawo lafazin mar wa in tusibukum sayyi'a sayyi'a mummuna abu in ta same ku sai kawo lafazin al-isaba in tusibukum dan al-mas dan abu al-na'ajiri ko ka dan ya shafe ku haka ba ta so ko mun kantar sa ko dai bi kan farce ba sa so ku samu amma idan sharri ne ko ai ka dan suke so same ku ba tusibukum in ya rufe ku gaba daya ya farahu bi ha farin ciki ciki to wannan aya tana cikin suratu al-imran suratu al-imran ko madaniyya take kamar da ku sani a cikin suratu tauba ubangiji subhanahu wa ta'ala ce yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun kullun suna neman yardar ku ne da harshe sai muku dadin baki a zauna a sulhunta a tasunta wa ta'ba qulubuhum amma zukatan su suna kin ku wa aktharuhum fasiqun wato mafiya yawan su sun kauce wa tukurkin Allah ne to waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba duk suna nuna mana wannan a cikin alqur'ani wanda ya kamata mu faɗa ku to wannan ne tasa aka ce musulmi ya kulla alaƙarsa mai ƙarfi da musulmi ɗan uwansa sama da kowane wanda ba musulmi ba kuma aka ce ka gina alaƙa kan addini idan aka ce gawa na musulmi ne gawa na ba musulmi ba shi wannan musulmin ko da ba yaren mu ɗaya ba ko da ba ƙabilar mu ɗaya ba ko da ba launin fatar mu ɗaya ba garin mu ɗaya ba ba jam'iyyar siyasar mu ɗaya ba shi ne abin ƙauna a wurina idan aka ce ga wanda ba musulmi ba ko da a gidanmu aka haife ko da ni na sha mama na sukar masa ya sha amina ne ko shi ya sha ya sukar mun wana ne to fa wannan babu wata dangantaka da ta wuce ta jini kadai dangantaka da zaka yi da dan uwanka da aqida ta hada ku ta fi karfi sama da ta wannan haka ake so musulmi ya gina karka gino akan kabilanci sai addini karka gino akan bambancin launin fata sai addini wannan shine asalin hukunci to wannan asalin hukunci ita ce abinda ake kira aqidatul wala wal bara aqida ta so da kuma ki so zaka so musulmi ko da ba din gidanku bane ba ki kuma zaka ki kafiri ba wai kana kinsa bane dan zanen fuskar ko dan launin fuskar ko dan kabilar sa sai dan munin aqidar da ke cikin zuciyarsa na sanya ma Allah kishiya. Sai kana san Allah sama da kowa, Allah kuma baya san kishiya. Ga wani ya sa masa kishiya, sai ka kiwantan dan ya so abin da Allah yake. Dan kai kana san abin da Allah yake so ne, kana kin abin da Allah yake ki. Ina fata kun fahimta da kyau. Wannan shine asalin abin da ke tsakani. Mamuni ya so mamuni dan uwansa, ya taimake shi ya girmama shi. Wannan shine ka'idar da Allah subhanahu wata'ala da ita. Afidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Azillatun 'alal mu'minina, a'izzatun 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kun gane ku? Saboda haka mu'minai su zanto masu kaunar juna, masu girmama juna, masu tallafa ma juna, masu taimakon juna. Ko da wani yayi maka ba daidai ba, ka gane bambanci tsakanin abin da yake kai yawa laifi da kuma abin da Allah yawa laifi. In yayi maka laifi, yana bin Allah, kai sai ka sassauta naka ka haƙura. Ko da akwai sa'in sa tsakanina da wani, har yanzu dai din yayi min laifi ko ya taka min ko ya zubar min, wannan bai sa ya fita daga musulunci ba. Ana mai zan kullafi shi a zuci. In rinka yin zagon ƙasa in gana kawo masa cikas ko a duniyarsa, a siyasarsa, a kasuwancinsa, balantana kuma akan abin da ya shafi addininsa. Gabar magana ta biyu, tare da dukkan wannan abu na bambancin aqida da ke tsakanin musulmai da kafirai, addinin musulunci a cikin tsarinsa ya tsara kyautatawa, abin da ake kira al-ihsani, ya kuma tsara albir, wato kyautayi da hali na gari da mu'amala ta gari, ya tsara musulmi yayi wa wanda ba musulmi ba haka. Yayin da ake zaune a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya ana makwabtaka da juna, wanda ba musulmi ba ya rinka sansanar kyakkyawar mu'amalarka, kullum ka yi ƙoƙarin yin fice a kansa ta fuskar aikinka ya fi kyau, maganarka ta fi zama ta gaskiya. In a kasuwanci ne ba ka algushu, in a aikin gwamnati ne ba a satar kuɗin jama'a da kai, dukkan wani abu da za a tetir wus Allah wadai ba ka ci. So kake ya ji ƙanshin haka tattare da kai, ba kake ka zai masa turare ɗan goma. Kada ka cuce shi, kar ka zalunce shi. Musulunci ya tsara wanda ba musulmi ba ya kyautata wa iyayensa ko da su musulmi, ya kyautata ma iyayensa ko da su kafirai ne. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara, wa wasanna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li waliwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم وانبئكم بما كنتم تعملون. الله يتي من يوصيكي غدا غدا يكوت تاما ما هي فانتا دي دوما ما هي فيوصي شاد الكيشي نوي باي النوي لولي باي اللولي وهنا على وهن وفي صالح في امين. Tazo yana tsotson mamanta ya girma har tsawon shekaru biyu. Alishkurli wal waladai, ka gode mun ta hanyar yi mun bauta, ka gode mun iyayenka ta hanyar ihsani. Haka Allah ya ce, iyayenka za ka yi musu ihsani ko da musulmi ba ne ba. Ko da kafirai ne su, kai kana musulmi. Ko da kai ne limamin Makka, mahaifinka kuma shi ne fada a wata soci, dole ka yi masa biyayya, ka kyautata masa. Ka tanadar masa tufafi in bai da shi, ka tanadar masa wurin kwana in bai da shi, wurin kwana da ya dace da yanayi a dukkan yanayin shekara. Lokacin zafi, wurin ya zanto akwai wadataccen iska don kare cutu da zafi. Lokacin sanyi, ya zanto wurin ya dace da zama a lokacin sanyi. Lokacin damana, kar ka bari ɗakinsa yana yoyo, kar ka bar shi a tsiraice. Dukkan abin da ya shafi rayuwarsa, ci da sha da sutura da kiwon lafiyarsa, dole ne ka yi ko da fa ba musulmi ba ne. Abin da kawai ba za ka tallafa masa ba, wani abin da zai yi don ya saba ma Allah ba za ka yi wannan ba. Yana bauta ma gunki, ya ce a rannan tsaye gunkinsa ya kare, kai wurin kafinta ya gyara masa ko ya sassaka masa. Kwalibanin barasa sun kare, yana son a karo masa katanta ya kaga ba za ka sayo masa wannan ba yana son alade ka je kasuwar sayo aladu ka ce za ka sayo masa ba za ka yi sa a yi wannan ba dukkan abin da yake saban Allah ne karara shirka ne kafirci ne ba za ka taimaka masa ba shine wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in sun so a kansu sa ka sanya kisiya tare da ni sai kai musu biyayya su iyayen ne sahibin mawasid dunya ma'rufa kai ki kawo mu'amala da su a nan gidan duniya tare da ihsani wa sabi sabil man anaba ilai sai da na gari ka bi tafarkin dukkan wanda yake komawa zuwa gare ni to kaga anan a musulunci ne aka samu aka ce ai ke ta samu mahaifinta ko da kinsa ne ko ba yahudi akwai littafin yahudu kaga inda aka ce ba yahudi ya taimaka wa babansa musulmi ko kirista ya taimaka wa babansa musulmi ba ka samu ba amma mu a addinin mu akwai wannan musulmi ya kirista babansa ba yahudi ko kirista a ce muke da abin faɗa wannan na ɗaya kenan iyaye wannan ta sa Asma'u bintu Abi Bakr Siddiq yayar ummuna Aisha hadisi ya tabbata cikin Bukhari bayan ta hijira ita da mijinta Zubair ibn al-Awwam zuwa Madina ta bar mahaifiyarta a Makka tana kafira mutuwa sai uwarta ta nade kayanta don ta zo ziyara Madina ta ziyarci ɗanta Asma ta zo sai Asma ta ki karbata don ta san ita musulma ce ga ta kuɓo ta kuma kafira ce ta ce har sai na ji na yi fitawa wajen manzon Allah ta je wurin manzon Allah ta ce kadimat aliyya ummi wa hiya mushrika fa afiluha mahaifiyata ta zo amma fa kafira ce ni ko ina musulma shin na sadar da zumuncinta na karɓi bakuncinta ta zauna a gidana aiki na ta yi kwanakin da za ta tafi manzon Allah ce fili ummaki ko ya sadar da zumuncin mahaifiyarki sannan ta je ta karɓe ta tana da ta tana da wurin kwana da abinci da meye ta yi kwanakin da za ta yi ta koma a musulunci yanzu a nan a ce yarinya ta musulunta a nan Kaduna ta tafi ƙauyen su zangon ka tafko nuri za ta ga iyayenta don Allah za su bari su dawo lafiya amma can gudun ta taso ta zo Madina manzon Allah ya sa aka karɓe ta aka yi mata duk abin da ya kamata kuma ta gama ya ce ta koma gida ba wanda zai tilasta ta cewa da ƙarfin tsaya sai ta karɓi kalmar shahada shirkarta da kafircinta bai sa an ƙi mata ihsani ba da haka isa ihsani da ake wa ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam ana yi ga wannan ihsanin ko da mutum ba mutum ne bane ba Ibn al-Qayyim yace akwai wannan aya da ke cikin suratul nisa da ake kiranta ayatul huquq al-ashra wanda ubangiji ta Allah ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jar bil qurba wal jar bil junub والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا wannan aya ta kunshi haƙi sai har guda 10 cikin haƙin nan guda 10 ɗaya ne haƙin Allah kara da haƙin bil adam wa abdullah wala tushriku bihi shay'a shine da farko na Allah daga ki abin da biyo baya wa bil walidayni ihsana iyaye ki ayi ihsani ayi kyautayi da kyakkyawan mu'amala ga iyaye wa bizil qurba dangi yayyanka ko kannanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal yatama marayu maraya shine dukkan ɗa namiji ko mace wanda mahaifinsu ya rasu kafin su kai ga balaga to ake kira marayu idan bayan balaga ka balaga ka zama namijin kanka sannan mahaifinka ya rasu a musulunci ba a ce maka da suna maraya in ka rasa uba amma kai ba maraya bane maraya shine karami wanda ya rasa uba ya rasa uba tun kafin ya kai ga balaga mata ko namiji wani ya kama Allah ya ce a kyautu ta musu ana kyautu ta musu ne ta fuska biyu abu na farko abin da yake nasu ne kar a ci musu na dukiya kar a ci musu iyakar gona kar a kwace musu floti kar a cinye musu dukiya kar a musu baba shirya cikin akawun ɗinsu da ke banki kun ganin kyautu sawa na biyu abinda ba su da shi a basu a basu abinci a basu sutura a basu magani a biya musu kudin makaranta wal yatama wal masakin na gaba sune al masakin wato ainihin talakawa mabukata idan an ce miskini a cikin harshen larabci ana nufin mabukaci shi ko mabukaci kuma da mabukaci a matakin farko wanda bai da komai sai ya waye gari zai je nemi abin da zai ci a ranar ta hanyar tattare ko dako ko ya tuka mota ko ya hauka bukabe haka akan ce mutum miskini in yana da abin da zai ci a ranar amma na jibi na gobe da na gata bai da tabbas a kai ko yana da shi bai wata sai shi ba yana da albashi a wata amma da zarin ya karba albashin bayan sati uku albashi ya riga ya kare abin da ya rage na kwana tara karshe kafin wata ya wuce kuma sai da bashi zai karasa to kaga wannan halaka ne ko da na da albashi ko da na da matakin albashi na 10 ko na 12 matakar adadin iyalinsa da hanyoyin kashe kudinsa wanda suka rataya a wuyansa sun sa wannan baya karasa masa to talaka ne yana bukatar kyautatawa da Isra'ila ko da yana da sana'a yana da kicin dinki yana yi amma abin da yake samu ana rayuwa ne kadaran kadaran yau da kai gobe babu to wannan shi ma miskini ne yana bukatar a taimaka masa ko yana kawa ko driver mota ne ko dan sanda ne ko soja ne abin da ake ba shi na albashi bai wadace shi ba ko irin traffic nan ne da yake traffic yake bada hannu abinda ake ba shi na albashi bai wadace shi ba har yanzu yana cikin masaki kar mu dauka miskini shine gurgu da makaho da kuturu da mai jan gindi da mai ido daya a'a waɗannan nakasa ce nakasa ba ta nuna talauci ta iya ga wani makaho amana da kuɗi kaga ba za a ba shi sadaka ba ga wani kuturu ne amana da kuɗi ba za a ba shi sadaka ba ba za a ba shi zakka ba abin da yake nufi da miskini maraki sawa'un nakasashe ne ko ba nakasashe ba wal masaki Allah ya ce sa wa miskini wal jari zil qurba da kuma wato makwabci ma'abucin kusanci gashi makwabcinka gashi akwai dangantaka ta jini wal jari junubi na gaba makwabci wanda yake manisanci makwabcinka ne kadai amma ba dangantakar jini tsakaninku musulunci ya ce ka kyautata masa kaga a nan gurin hatta makwabta ana musu ihsani ana kyautata musu to wannan musulunci ya tanadi wannan fa makwabci ka kyautata masa wasahibi bil jambi as-sahibi bil jambi malaman tafsiri suna masa fassara biyu wadansu sun fassara shi da matarka ta aure suka ce shine as-sahibi bil jambi wadansu malaman suka fassara as-sahibi bil jambi shine abokin tafiya wanda mota daya ta hada su ko jirgi daya ko kwalekwale idan nan zaka kano kashi gabas ko taxi ga wannan yana makwabtaka da ni za mu Kano tare ban taba ganin sa ba a duniya sai yau daga nan zuwa Kano awa 2 da rabi ko awa 3 sai Allah ya tambaye ni a tsawon wannan awa 3 da muka yi wanda daga su kila ba za mu sake haduwa ba a duniya ta tashi na tsince shi ko ban tsince shi ba mun shiga jirgin da Kaduna za mu Lagos tare ko mun tashi daga Abuja za mu sauka Amsterdam ko mun tashi daga nan za mu Hong Kong ko za mu je New York ko England ko London ko me za mu je in za mu tafi wannan ɗan tsawon tafiyar sai an tambaye ni yaya na cuce shi ko ban cuce shi ba a shayu bil jambi kenan wa bin sabil matafiyi da yake to ta garin ka guzuri ya kare masa wa ma mallakat aymanukum ga abin da hannunku ya mallaka na ku yangi kamar bayi kenan ko bawa ne sai ka masa isani sai ka kyauta masa ibn al-qayyim a cikin littafinsa yake cewa waɗannan jinsunan mutane guda tara da Allah ce a kyautata musu sai musulmi aka ce kai musu kyautayi mu sake lissafa su ku ji shine wa bil walidaini ihsana ba dai bake nan wa zil qurba biyu wal yatama uku wal masakin hudu wal jar zil qurba biyar wal jar al junubi sita wa sahib bil janbi bakwai wa bil sabili takwas wama malakat aymanukum tara nau'ika mutane guda nawa tara yace dole ne kai musulmi kai musu ihsani ko da su kafirai ne ko kafiri ne in ya zanto mahaifinka dole ka kyauta masa ko kafiri ne ya zanto wanka ko kaninka ya rasa ci ya rasa sha ya rasa sutura dole kai masa ko kafiri ne ya zanto maraya ne aka mutu aka bar shi iyayensa sun mutu sun bar shi yana yaro karami ko yarinya karama dole ka masa ihsani a matsayinsa na bil adama ko kafirin da in yi zanto miskini, ko kafirin da in yi zanto makwabci, ko kafirin da in yi zanto abokin tafiya, ko kafirin da in ta zanto matarka cikin irin matan da aka halatta aure na ahlul kitab yahudu ko nasara, ko kafirin da in yi zanto bawanka to balantana yaron gidanka, dole ne kai musu ihsani. Mu a musulunci ne a addinin mu ya kunshi wannan, a faɗa mana sauran masu addinai su kuma ina suka aka ce su yi mana wannan a cikin addininsu, a ina aka ce su yi mana wannan. Tarihin rayuwar yau ya dukkata kyakkyawar mu'amala da musulmi, duk inda aka yi rikici tsakanin musulmi da ba musulmi ba sai ka samu musulmi ya kawo ta'addanci. Ka ɗauko tun tarihin da a duniya zuwa yau, yakin farko da aka yi cikin musulunci yakin Badar da aka yi cikin shekara ta biyu bayan hijira lokacin rayuwar manzon Allah. Wannan yaki na Badar me ya sababinsa? Musulmi ne kawai takobin su ke kishirwan jinin kafiri sai kai musu haji? Haka bane ba. Musulmai ne suka riƙe addinin musulunci, suka yi imani da manzon Allah. Iyayensu da yayyensu da iyayen gidansu suka musguna musu, suka yi takarda ta yarjejeniya cewa duk wanda ya shiga musulunci in ya zo sayan haja a kasuwa kar a sayar masa, in ya kawo tashi kar a saya, in ya zo neman aure kar a kwafi, kar a wuriyarsa. Aka yanke kowace irin mu'amala da su, aka tursasa su suka yi hijira zuwa Habasha karo na ɗaya da na biyu, ƙarshe suka yi hijira suka taho Madina. In ma za ka fito daga Makka ka taho Madina, ba a yadda ka fito da kokobanka, ba a yadda ka fito da matarka, waɗansu ma sai cikin duhun dare suke fitowa. Sun kyale jarumsu da kasuwanci, sun kyale ƴaƴansu da gidajensu kafare sun kwace musu. Lokacin da aka yi hijira an zo Madina, sai manzon Allah ya samu labarin Abu Sufyan ya taho da wani ayari na ƴan kasuwa na mutanen Makka da hajar kasuwancinsu ya je Sham. Gashi yana hanyarsa ta dawowa daga Sham zuwa ƙasar Madina zuwa Makka, dole kuma zai bi ta gabar Badar. Badar tsakaninsa da Madina kilomita 70 ko na makamancin haka. Sai manzon Allah ya ce, to kun ga dukiyoyin mu da aka kwace mana a Makka aka hana mu fitowa da su, yanzu ga Abu Sufyan ya taho da dukiyar mutanen Makka daga kasar Sham zuwa Makka, mu bi shi mu ma mu tare mu kwace dukiyar a madadin wannan. Dan Allah, wannan zalunci ne ko adalci? Abinda manzon Allah ya fita kenan zai yi, ba da niyyar fada ba. Da haka gaba daya ma waɗanda suke da makamai ba su fi mutum bakwai ba ko biyar. Abin hawa ma raƙumi ɗaya mutum uku suke bayayya a kai. Sai a baku raƙumi ɗaya ko uku, idan na hawo yi kilomita biyu in sauka, Alhaji na ce ya hau shi ma yi kilomita biyu ya sauka, wannan malamin ya hau yi kilomita biyu a sauka, kilomita biyu na gaba in hau. Haka aka rinka yi, aka haɗa hatta manzon Allah shi da mutum biyu kan raƙumi ɗaya. Suka ce, manzon Allah, mu mun yafe namu, ita hawa. Manzon Allah ya ce, ba antuma bi aqwamin ni, ai ba ku fi ni ƙarfi ba ga jarumta. Ya ce, wa ma ana bi aharasa minkum ala al-ajri, kuma ni ban ji ku kuɗayen lada ba, kuma kuna kuɗayen lada. Ba ku fi ni ƙarfi ba, ban fi ku kuɗayen lada ba, ku zo a yi kilomita biyu in sauka, wani ya hau kilomita biyu sauka. Haka manzon Allah ya tarbiyyantar da sahabbai aka ce. Rayuwa ta tarbiyya kenan, rayuwa ta muwasa ce, cuɗanni in cuɗe ka. Haka manzon Allah ya gina sahabbai a kai aka tafi. To lokacin da aka je Badar ɗin nan, abin da ya sa aka fita kenan, ba da niyyar fita ba, har ma lokacin da suka fito bayan sun yi wata sararin tafiya kafin su ƙarasa Badar, sai manzon Allah ya ce, an nuna min a cikin mafarki cewa dai ɗaya daga cikin biyu zai faru. Ko dai mu haɗu da Abu Sufyan shi ayarin kasuwancin da ya taho mu kwace hajar mu koma Madina, ko kuma mu haɗu da mutanen Makka. Da Abu Sufyan ya samu labarin mun fito, yanzu haka ya tura mutanen Makka sun yi runduna ta yaƙi sun taho, to cikin biyu dole za mu haɗu ɗaya. Sai sahabbai suka ce, ina ba dai mu haɗu da Abu Sufyan ɗin a koma gida lafiya? Ba sa son a haɗu da waɗancan, saboda su musu fito da shirin yaƙi ba, ba makami, ba abin hawa. Mutum 310 kusancen ko arna sun fito don mutum 1000. Shi ne Allah ke ba da labari, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يائدكم الله إلى طائفتين لأنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليهك الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Dabbai suka fito Allah yake cewa kai ka ce ana jan su ne wurin mala'ika kawai zai yanke su ba sa so da aka ce yaki za a yi yace tun lokacin da Allah ya muku alƙawarin za ku hadu da daya ko dai Abu Sufyan ko kuma kafiran Makka ko sahabbai kuna fatan ina ma ku hadu da Abu Sufyan kar ku hadu da masu dauke da makami Allah kuma yana son ya tabbatar da gaskiya ya rusa ƙarya sai ya kaddara muku haduwa da masu makamin ba masu kayan yaki ba masu kayan kasuwanci ba kun ga nan gurin sahabbai ba su fi sabbin nufin ayyaki Allah ne ya kaddara Allah ne ya hada su shi yasa a cikin ayoyin da ake magana kan wannan sai kaji Allah na cewa wato ainihin walau tawa atum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana inda an yi alƙawarin za a hadu da ku sahabbai kun sha kwana amma dai kitibul akli ba ku tsammanin haduwa za a yi liyaqdi Allahu amran kana hula dan Allah ya zartar da wani al'amarin da ya riga ya rubuta shi a cikin littafin kudurarsa cewa sai ya faru kaddara ta riga fata to kaga anan gurin ba musulmi ne suka tayar da hankali ba ba su suka yi rikici ba tsokana su aka yi wannan fa a tarihin da yaki na biyu da aka yi shine me ghazwatu uhud a cikin shekara ta uku bayan hijira ghazwatu uhud dutsen uhud sun buga shi ga madina kana ganin shi idan ka je madina da suwa aka yi da kafiran makka suka taso suka shanye kilomita 420 don su zo madina su yaƙi manzon Allah shi ya fito don ya kare kansa da wanda ya shanye kilomita 420 don ya kawo mahari da kai da ka fito a bayan garinka don ka kare garinka waye aka tsokana waye kan tsokana amma dukkan burbaki ne ya fi gudu su suke da CNN su suke da watete su suke da watete kullum sai ce mu da 'yan ta'adda zai mu jiru saboda ba mu da kafar watsa labaran da za mu faɗa a gida su suke da fan su suke da bangar su suke da guardian su suke da this day muku ba mu da komai sai irin wikili trust ko daily trust da dai wata irin fan da can da can sai kisa sai a faɗa mana komai ba mu da bakin da za mu rama amma mu ake kai mu hari a tarihin da aka idan ka dawo a yanzu a jiya Najeriya gefe guda ɗauki Philippines tun lokacin shugaba Marcos suke kashe musulmi har yau kirista ne kuma suke musu ba musulmin ne suke tsokana ba dauki abin da ya faru a Bosnia Herzegovina dauki abin da ke faruwa a Bama dauki abin da ke faruwa a kowane yanki na duniya kafin ka dawo nan Najeriya tare da rikicin kasantan ta fara kwalewa zangon katab can karnan kwata ma a tsohuwar jihar Gongola da sauransu duk ina ne inda mu ne muka yi tsokana duk inda mu ne muka yi tsokana sai da tsokane mu mu saboda hakurinmu mun yi Najeriya a matsayinta na tarayya da mu muka fi yawa a cikinta amma aka mayar da alaman asibitin sai zanto cross ba mu taɓa yin rigima mun ce sai an mayar da shi wata ko itaciyar da dino ko hoton kaba wanda in mun ga dama sai mu tafi yin wuya mu ce a raba asibitocin gidan biyu na mai a masa alamar tsakin kaba ko a sumiyar masallacin madina amma ba mu yi ba aka yi hutun kristimati ba mu tayar da rigima ba aka yi hutu na happy new year ba mu yi rigima ba iskar monday duk ada ta yi duk shekara wace ce friday duk ana ta yi duk ba mu yi rigima ba ba mu taɓa tayar da jijiyar wuya ba duk abin da aka tsara za a yi dama rigimar cewa don me ake yi na masu Allah ya ba su don duk adam yana da hankali wanda ya tsara na dabba ya kamata su yi tunanin waɗannan al'amura su kalle su da madubi na adalci ihsani Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mai musu sannan abu na uku gabar magana ta uku mu'amala tsakaninmu da waɗanda ba
musulmi ba
an halatta mana cikin al'amura masu tarin yawa misali na farko kan halatta mana mu'amala da su a harkar kasuwanci ko mu siya a wurin su ko su siya a wurin mu ya halatta mu je wurin su mu sai haja ya halatta su zo wurin mu mu sayar musu ya tabbata a Bukhari a kitabul buyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zaune a kasuwa sai ga wani mutum cikin maguzawa ya zo da wani jarki na tumaki ya fita ga manzon Allah sai manzon Allah ya tsaye da shi har yana jan shi da wasa don kyakkyawan mu'amalar manzon Allah ya ce yaya kyauta ne ko na sayarwa ne sai shi wannan mawabin ya ce haba na sayarwa ne ba kyauta ba ne sai manzon Allah ya murmushi ya ce to nawa aka yi cinikayya da shi ya sai tunkiya daya ko akuya daya mutumin ya wuce da sauran ya yi tafiyarsa. Kaga ya halatta kenan mu siya ko su siya a wurin mu wajen abin da mu za mu siya a wurin su dama mu ai ba za mu siya ba sai abin da ya halatta cikin addinin mu to amma wajen abin da za su siya a wurin mu abin da ya halatta mu siyar musu irin wanda muka san za su yi amfani da shi ne cikin abin da yake ba sabo ba mutum ya zo ya sai dawa ko masara ko gero ko shinkafa ko sabulun wanki ko na wanka ko na omo ko sukari ko gishiri ko harawar dabbobinsa duk wannan ya halatta mu sayar masa amma in mutum ya zo zai sai masara ina da tabbacin zai je ya burkutu da ita ne ya zo zai sai alkama da na tabbatar jiya zai da ita ko inabi ko dabinin da na tabbatar zai sarrafa shi ne ya giya to a nan bai halatta in sayar masa ba a nan ko ba bambanci ko da musulmi ne zai saya yayi wannan bai halatta in sayar masa ba ko ya zo wuri na zai sai wuka zai sai lauje na zuwa tiyawa wannan duk ba a haramta min in sayar masa da wuka ko lauje ba amma in ina da tabbacin zai sai wuka zai sai adda zai sai takobi zai sai bindiga da albarushi a wajena don ya kashe musulmi duk da halatta in sayar masa ba ko zai sai waɗannan makaman don ya yi amfani da su wajen fashi da makami to bai halatta ba in sayar masa ba anan ko da musulmi ne ma bai halatta ba ballantana kuma wanda ba musulmi ba amma cinikayya ta yau da gobe wajen kayayyakin buƙatar rayuwa ya halatta mu yi da su banda kasuwanci ya halatta in yi wakafin dukiyata domin kafirai su amfana da ita ga wani gari kafirai ne amma suna wahalar ruwa sai na ware dukiyata na sai a je a gina musu rijiya don su samu ruwan sha wakafi na yi hakan ne don kyautata musu a matsayinsu na bil'adama ina da ladan auren Allah ya halatta in yi haka abinda ake magana shi ne idan ga wani ƙauye na musulmi suna cikin irin wannan bukatar to ya fi kamata in yi wa wannan musulman sama da mai in yi wa waɗanda ba musulmi ba amma har kawai ba a samu wata bukatar ba sai su ne ya halatta in yi musu ya halatta in gyara musu magudanar ruwa a unguwarsu idan unguwarsu ba magudanar ruwa ana yin ruwan sama ruwa ya ambaliya gidajensu su rushe ya halatta in biya wa ƴaƴansu kuɗin makaranta in mai haka duk ba za a ce na aikata haramun ba in taimaka musu da abinci ko sutura ko sabulun wanki ko na wanka in yi wakafin dukiya don su ya halatta kaga wannan wani ɓangare ne na mu'amala da aka halatta mu sannan bayan wannan ya halatta su ɗauke ni leburanci ko in ɗauke su leburanci ka ɗauki wanda ba musulmi ba ya leburanci a gidanka ya halatta ya ɗauke ka kai leburanci ya halatta waɗansu musulman waɗansu malaman suna magana ne akan cewa mun yarda ka ɗauke shi ya leburanci amma shi ya ɗauke ka kai lebura ƙarƙashinsa ne ba mu yarda ba aka ce saboda me saboda suka ce a cikin yin leburanci ƙarƙashin wanda ba musulmi ba akwai ƙasƙancin musulmin da kuma ɗaukakan shi wanda ba musulmi ɗin ba ba ka waɗansu malamai suka taka burki a nan ce shi ko ya zo ya leburanci kai ne ka ɗauka shi ya ƙasƙanta babu laifi don ka ba shi aiki to amma waɗansu malamai suka ce duk ba bambancin tsakanin guda biyu matukar abin da za ka yi na halal ne ba sako za ka yi musu liberanci ya yi ba, ya halatta. Ya halatta ka amfanu da abin da yake wurinsa na wani ilimi na rayuwa makamancin wanda kai baka da shi. Ilimi na kimiyya da fasaha, sciences da technology, ilimi na biology, ilimi na chemistry, mathematics, ilimi na physics, ilimi na kiwon lafiya da ɓangarorin rayuwa wanda karsa wanda za ka koya a wajensa ya halatta ka koya wajen shi, ya halatta ka ɗauko shi ya koya maka ko ya koyar da ɗanka. Abinda ba za ka ɗauke shi ba ya koya maka shi ne abinda ya shafi addininka, yau ya kai san addininka ba lantana koya mashi. Duk wannan a musulunci in ka koya mishi ko shi ya koya maka ba ku yi sako ba. Shi ya zo koya shi ne ɗalibi, kai ne malamin, ya halatta ka koya masa waɗancan. Kai ka je koya shi ne malamin, ya halatta ka koya a wajensa. Duk wannan ɓangarori ne na rayuwa da Allah ya halatta mu'amala da su. Ya halatta ka duba mara lafiyar cikinsu in baya da lafiya. Ya tabbata cikin hadisin Bukhari wani khadimi na manzon Allah mai masa hidima ya yi rashin lafiya sai manzon Allah ya je duba shi. Da ya je duba shi sai ya yi amfani da wannan dama wajen kiran shi zuwa ga addinin musulunci da daddatsar kalma. Yaron sai ya kalli manzon Allah sai kuma ya kalli mahaifinsa, sai manzon Allah yana kiran shi zuwa ga musulunci, sai ya kalli manzon Allah sai ya kalli mahaifinsa, sai mahaifinsa ya ji bai huda ne a lokacin sai ya ce afi abul qasim, an sa kiran baban qasim. Sai yaron ya furta kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Manzon Allah ya tashi ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu min an-nar, yabo ya tabbata ga Allah da ya tsamar da shi daga wuta. Anan Allah ya sanya ziyarar da manzon Allah ya da dubiya da ya je wa wannan mutum baya da lafiya ta zanto sanadiyar shiryarsa. Da haka ya halatta kai ma ka je duba shi a asibiti a yau, makwabcinka wanda ka sani wanda ba musulmi ba. Saboda me? A ciki akwai kyakkyawar mu'amala da ta iya jawo su zuwa ga addinin musulunci. Ya halatta yi masa barka in ya samu wani mukami, in ya samu karuwa matarsa ta haihu ko ya ci wata riba a kasuwanci, ya ce ina taya ka murna, ya halatta. Abinda bai halatta ba yi masa barka da zuwan wani idi da ya shafi idinsa, kamar ka ce masa barka da Kirismati, Happy Christmas ko Happy New Year, wannan bai halatta ba. Wani malami yake cewa in ma wanda ya ce Happy New Year ko Happy Christmas bai kafirta ba, yace to abin da yake ba ina sai cikin kabaya. Akwai malamin da suka zawa ba su ce mutum ya faɗa haka zai ce kalmar shahada. Ka ce barka da Christmas ko ka ce barka da sabuwar shekara, an zo ɗaya ga watan January, ko kai masa barka da wannan Monday ɗin da muka faɗa ta ƙarshe. Yasta man to suka ce hadarin ya kai ga ace ya kamata ka jaddada kalmar shahada, amma zance mai karfi shi ne mutum ba za a ce ya kafarta ba, amma abinda ya laifi ne sako ne zunubi ne. To amma barka kan abin da ya shafi rayuwa kadai nashi wanda baya da alaka da addini za ka yi masa, ya halatta ka duba shi a sun cika wanda kuka lura. Ga yi manzan Allah ya ji ya duba wannan yaro, ko manzan Allah ya ji wurin babbasa Abu Talib bai da lafiya yana ce masa ya ammu la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha inda Allah, daura da shi ga Abu Jahl da Abdullahi bin Abi Umayya, su kuma suna cewa da shi a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu aka bar addinin iyaye da kakanni, karshe ya ce ya mutu akan addinin iyaye da kakanni. To don haka dubiya a asibiti ya halatta, ihsani ga mara lafiya ko da ba musulmi bane ya halatta. Yana da kyau waɗansu ababai da nake gani a waɗansu wurare, kamar a Kano a masallacin mu na Usman bin Affan akwai samari da suka kafa kungiya ko committee mai suna Jam'iyyatul Birr, sukan kai ziyara a asibitoci don duba marasa lafiya da jajinta musu da tallafa musu. haka abauci inda yake zuwa mana darasi aka bauta kungiya ta Zaitun Islamic Foundation an kai ziyara asibiti a kai ziyara kurkuku a taimaka wa marasa lafiya ko da ba musulmi ba ne wannan ya yi tasiri kwarai da gaske wajen jawo hankalin waɗansu zuwa ga addinin musulunci to ya kamata irin nan ma a ce akwai irin wannan waɗansu kwamitoci na taimaka wa marasa lafiya waɗansu kwamitoci na kula da marayu ya kamata da irin wannan ayyuka na alkhairi ya halatta mu yi su cikin addininmu don za su iya tabbatar mana abin da ake kira almaslahatu da'awiyya maslaha da gyara ta ɓangaren da'awa da propagation ɗin addininmu baya ga wannan akwai matsalar yi musu sallama shin ana yi musu sallama ko ba a yi musu a nan ma malamai sun tattauna a kai akwai wanda suke da ra'ayin ya halatta kai musu sallama in ka gamu da su suka kafa hujja da abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da mahaifinsa lokacin da annabi Ibrahim ya kira mahaifinsa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya duk da daɗin zance da annabi Ibrahim ya yi amfani da shi wajen kiran mahaifinsa sai ya mayar masa da martani cewa araghibun anta an alihati ya Ibrahim yanzu ka yi wa addini na ta waye kai Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak in baka dana ba sai na jefe ka wahjurni maliya ta buga bani wuri annabi Ibrahim sai ce salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya واعتذركم ما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء ربي سقيا في سلام عليك sai wadansu malamai suka ribanci wannan kalma ta salamun alaik suka ce yana nuna halattin yin sallama ga mutum ko ba musulmi bane din ga mahaifin Annabi Ibrahim ba musulmi bane amma ya ce masa ne salamun alaika wadansu malaman suka ce salam din da ke cikin wannan aya ba salam ne na addu'a irin wanda musulmi ke wa juna in mun ga mu ce assalamu alayka ko assalamu alaikum ba a'a salam ne na mutaraka abin nufi ka mutu ne bazan cutar da kai ba in kai ka ce la arjumannaka ni bazan ce la arjumannaka ba in kai ka ce kaza ni bazan ce kaza ba ma'ana ka amuntu cewa ko da ka muna namun ni bazan mayar da martani ba amma ba wai yana roƙon masa amincin Allah bane wanda mu ko shi muke wa juna in muna gayar da juna in nace da malam Ishaq assalamu alaik ko assalamu alaikum abin da nake nufi amincin Allah ya tabbata gare shi aminci a nan duniya aminci daga cuta aminci daga talauci aminci daga cin nasara abokan adawa aminci a kabari wato daga fituna daga azaban kabari aminci daga azabar wuta duk sai nake roƙon wa mutum in nace assalamu alaikum ina fata an fahimta to a nan gurin tattaunawa akan mas'ala ka ai musu sallama ko kar ai musu ko wani ke so in kai shi in kai gare shi a cikin ta ba wai in kai makular bayyana dalilai da baje kolin hujjoji da malamai suka yi ba muke so a'a kawo mas'alar kanta cewa shin ana ai musu sallama ko ba ai musu wannan ya nuna kyautayi din addinin musulunci domin in addinin musulunci ba da kyautayi ba ma za a tsaya na tattauna a yi musu sallama ko kar a yi musu ba ko kowannan wahidan ba za a yi ba ne kuma tun da har waɗansu suka ce a yi waɗansu suka ce kar a yi ya nuna mai kyautayi na addinin musulunci kuma gaskiya zance mai inganci da malamai suke kafa hujja a kai ya nuna cewa yahudu da nasara wato ahlul kitab cikin kafirai ka fara yi musu sallama ne ba za ka fara ba amma in sun yi maka sun ce assalamu alaikum ya halatta ku ce wa alaikum assalam an fahimta ko akwai asar na Abdullahi dan Umar da waɗansu daga cikin sahabbai da Imam al-Bukhari ya rawaito cikin littafin al-Adabul Mufrad wanda suke karfafa wannan zance to dukkan waɗannan bangarori ne na mu'amala na takuduwa da juna da aka halatta mana tsakanin mu da waɗanda suke wato ainihin a ba musulmi ba wannan fado ana magana lokacin da muke zaune da su zaman lafiya zaman da babu fada a ciki babu rigima a ciki sai idan an cika rigima ita kuma tana da hukunci hukuncin ta ita rigima kuma ita rigima zuwa take dama ba wai ita ce asalin rayuwar dan adam ba in asalin rayuwar dan adam shine rigima ba wanda zai gina gida ba wanda zai aure ba wanda zai mota dan rigima ba ta bari ai waɗannan amma rigima ba kuwar abu ce to tunda ba kuwa ce in ta zo hukunci hukuncin ta kuma daban na rigima ina fata an fahimta abu na hudu don kun san abu na farko asalin alaka tsakanin musulmai da kafirai cewa asali ana gina san da akan wato su suna kin mu haka kuma za mu mai da martani na kiyaya abu na biyu ko muka ce addinin musulunci ya yi umarni da kyautayi zuwa ga waɗansu ɓangarori na mutane ko da ba musulmi ba ne wannan mun ambata abu na uku ɓangarorin mu'amaloli wanda muka zana mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar wato ta ɗaya saye da sayarwa ta biyu yin wakafi gare su ta uku leburanci ƙarƙashin su ko kuma su su leburanci a wurinmu amfanuwa da wani ilimi da suke da shi ko su su amfana da namu sannan na hudu mayar da su in ba su da rashin in ba su da lafiya da bi musu barka na biyar shi ne maganan sallama wai na sake haralo mana abinda muka wuce baya abu na hudu a cikin manyan gaɓoɓin maganar mu shine ya kamata mu bambance tsakanin mu'amala da su a cikin sha'anonin mu na rayuwa da kuma abin da yau ake kira da cewa zamanatul adiyan kawance tsakanin addini akwai wanda suke son samar da wani friendship tsakanin addinai a yi kawance tsakanin yahudanci da kiristanci da kuma musulunci ta yadda kwata-kwata za a daina rigima kuma za a daina gaba kuma za a daina tashin tashina a yi ta tattaunawa yau a je sosai a yi mitin gobe kuma a je masallacin juma'a a yi mitin a samu kawance tsakanin addinai da kun ga shi wannan daban kyakkyawar mu'amala da aka ce mu yi musu duk da suna kafirci mu muna imani kuma da su don waɗansu sukan ribanci waɗancan ɓangarori na kyakkyawan mu'amala da Allah ya shar'anta mu yi musu muna riƙe da addininmu suna riƙe da nasu sai su ribanci wannan sai su garwaya shi da wannan baƙuwar aƙida da yau marubuta a ƙasar Turai suka kawo ta ta cewa ƙawancen addini masu hankali kuwa ko da ba su da ilimi sun san akwai bambanci tsakanin yi wa mutum ihsani da kuma ya zama abokinka domin kakan shiga mota yanzu kafin ka tafi wani wuri ka ga trafik ya tsayar da kai a bakin danja kafin ka wuce wani ya zo ce maka ka taimaka masa kuma ka taimaka masa daga taimaka masa ya yi rajista a cikin rajistan abokananka kenan ka ga abuja daban kuma taimako ihsani daban kuma taimako daban ka yi wa mutum ihsani a rannan ka taɓa ganinsa kuma daga rannan ba za ku sake haɗuwa ba a duniya abuta ko wani abu ne na dindindin to ya kamata mu bambance tsakanin ihsani gare su da kuma ƙawancen addinai ƙawancen addinai wata ƴar ƙaramar ridda ce ta zamani a ɗan suka kai kirosa ya kamata mu fahimci wannan da kyau ku yi haƙuri in za ka kausa su harshe a kai laifin ba a nan aka fara shi ba akwai marubuta a wannan ƙarni na 19 da ya kare a karni 20 da ya kare din nan a waɗanda suke daga cikin rabi musulmi kuma rabi sun tafi dan tuto dan su ababai da ba musuluncin ba su suka fara kawo wannan cikin rubuce-rubucen su irin su Jamaluddin al-Afghani irin su Sheikh Abu Zahra irin su Mustafa al-Maradi irin su Dr. Wahab az-Zuhaili waɗannan duk sun yi waɗansu rubuce-rubuce cikin littattafansu masu haɗari Abu Zahra a cikin littafinsa al-alaqatu dawliya fil islam wato international relationship in islam a cikin littafin nan ya yi waɗansu maganganu da ke nuna kamar abinda ake kira al-adiyanin samawiyya suna nufin da musulunci da kiristanci da yahudanci wato addinan sama haka suke ambatar su sai su ce waɗannan addinai akwai ƙawance da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu kamar yadda shi da Jamaluddin al-Afghani wanda kalmarsa ta fi haɗari yake cewa waɗannan addinai guda uku a iya bincike na da zurfaffen tunanina da na yi maƙuƙugar su ɗaya ce kuma ma abin da suke so su tabbatar a duniya ɗaya ne yake don haka har yanzu ina da wani kyakkyawan fata da nake gani yana walƙiya a sararin samaniya hadarinsa ya fara walƙiya shi da akwai ranar da za a fara yayyafi mamakon sai sauka cewa waɗannan addinan sun dunkule sun zama ɗaya watan wata rana yayin rubuce-rubuce masu haɗari akan wannan
to a orientalists marubuta na kasar turai da kuma yan mulkin mallaka sun yi amfani da wannan rubuce-rubucen waɗannan waɗansu musulmai ne suke a Egypt da sauran waɗansu ƙasashe na duniya da Syria wajen su sa musulmi mu yarda da wannan aƙidar da aka kawo ta ƙawancen addinai amma tsakani da Allah na gabatar mana tun farko shi yasa na zubo ayoyin kuka ji su da farko ban yi fassara ba kazun nace da ku Allah ya ce walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattaba millatuhum yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai kai ne abu addinin su da zaran kai sun ce mun yarda da kai kai na gari ne to lalle ka bar wani bangare na addininka ko ka sani ko baka sani ba matukar kana rike da kowace koyarwa ta addininka ba su taba yarda da kai ba haka Allah ya ce har kawance ba zai taba yiwuwa ba a sai a nan kawance zai yiwu ne kadai idan sun su rikide sun zama musulmi wanda sai kai musu da'awa za su yi haka ko kai abin Allah ya kiyaye ka rikide ka zama arni baga in ba haka ba zai kawance ba amma kawance su suna nan a yadda suke kana nan a yadda kake a cewa addinin ku suna kawance a kai mutum da mutum kuna mu'amala amma addinin ka na nan shi ma addinin su na nan amma ko ku ce waje ku kulla kawance da addinin ku dai in za a yi wannan sai an yi gyare-gyare cikin addinin naka kai to wani gyare-gyare kuma za ka yi wa addinin ka tun daga ranar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wani gyara kuma za ka yi cikin addinin ka to lalle ya kamata ɗan uwa musulmi su fahimci wannan ba wani kawance tsakanin addinai amma akwai dangantaka mai kyau da za a iya samu tsakanin mabiya addinai da junansu amma su addinan ake a kalla kawance a tsakanin addinan babu wannan kaiya ne shin ko an yi wannan to a tabbatar munafunci yake yanzu haka ana wadansu taruruka a kasar nan dan Kaduna na taba ji an yi Ailorin an yi Ibale wai ana son a samu wadansu shugabanni daga cikin musulmi da shugaban a samar da wani kawancen addinai to abin da muke shawara ga duk wanda zai je wannan taron shine a tattauna kan yadda musulmi da kirista tun da zama kasa daya Allah ya kaddasa zauna kasa daya yaya za su yi su inganta wurin zaman nasu amma yaya za su yi wai wancan addinin ya dace da wannan a canja masa fasali in akwai zafi a cikin wannan addinin a tsarin rage a sassauta kamar yadda aka yi wa yadda Amerika ta yi wa kasashen larabawa ta cuce su a rikicinsu da Isra'il kullum wai don cimma wanda samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya sai a kawo wa su musulmi waɗansu ƙa'idoji su bi su su fara implementin ɗinsu a ƙasashensu kuma su Yahuda ba a tabbatar musu da kowace ƙa'ida ba akwai waɗanda aka sa suka yi gyara a cikin syllabus ɗin karatunsu ayoyin da suke magana akan jihadi aka ce duk su goge su don wannan za su haifar da rashin zaman lafiya a gabas ta tsakiya kuma za su kawo wa shirin da ake na samar da zaman lafiya shi kai a daina karantar da gwagwarmar yakin Uhudu da yakin Badar da Khandaqu da Ahzabu ayoyin jihadi ma gaba ɗaya kalmar jihadin a daina fahimta a musanya ta da wani abu ko a ce fada kuma kar su ce ana jihadi sai dai su ce ana fada a ga fada ka ga ko a ina ana yin fada ko a tasha ko a kasuwa ko ana ana fada amma jihadi ko sai a filin jihadi ake jihadi sannan kuma kar su ce tsakanin musulmi da yahudu a su ce tsakanin larabawa da yahudawa don a cirewa abin rigar addini to kuku musulmi da an cirewa wata mu'amala ka ta rayuwa rigar addini an gama da kai ka mutu wallahi ka gama yawo to da haka dai ina son mu fahimci wannan kwarai da gaske addinin musulunci baya iya karɓar wani gyaran fuska inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan alam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba zai karɓo wani gyaran fuska da mutane za su yi masa ba wajen wa a kulla kawance tsakanin addinai a addinin mu yana nan Allah ya ce lakum dinukum waliy dini addinin ku na gare ku na ana gare ni illa iya ta in wani abu ya shafe mu mu duka gashi ga gida na ga naka magudanar ruwa ta ungurin mu ta toshe kaga za mu hada kai ya za mu gyara magudanar ruwan mu za mu hada kai bi committee na community din mu mu je mu samu chairman na local government a zo a gyara mana magudanar ruwa ko a mana kulbati za mu hada kai domin mu je wata ma'aikata a gwamnatin jihar don cimma wata manufa ta mu a gyara mana makarantar unguwarmu wannan duk ya shafe mu duka makarantar firamare din mu titin mu kwalbatin mu magudanar ruwan mu ba wanda yake kin sabi da Kirista kai wannan ya halatta ku haɗu kai ko ku da kanku ko ku nemi gwamnati ta muku haƙin ku ne ku nemi ai muku amma alhaqar addinai ina son lalle wannan ku fahimce shi da kyau abu na biyar wato musulunci ya shar'anta mu yi insafi adalci tare da mu da su Kirista ko ba Yahudawa abinda ake nufi da adalci wato tabbatar da gaskiyar mai gaskiya da kuma tabbatar da kuskuren mai kuskure idan aka yi fada tsakanin wani musulmi da wani Kirista a gabana aka yi fada na san abin da ya haifar da fadan musulmin ne baya da gaskiya Kiristan ya fi gaskiya dole ne musulunci ya nuna min in goyi bayan wannan Kiristan in tabbatar da shi yake da gaskiya in faɗi kuskuren wannan musulmin da ya tsokani wannan Kirista addini na ya koya mun wannan don fata ne na ɗaiɗaikun mutane da wane suka yi rikici a kasuwa don wane ya karɓi bashin wane ya cinye masa ya ƙi biyansa dan shi kawai musulmi ne wancan ko ba musulmi ba ba zan zo ba kawai wannan ya zai cinye bashin wannan kuma ya zo ya ce Allahu akbar daga tutar jihadi in goyi bayansa ce ƙarya kake wannan ba jihadi ba ne ba azzalimi bai yarda ba dole a musulunci in yi wannan don Allah ce wai za kultum fa'adilu walau kana za qurba in za ku faɗi gaskiya ku faɗi adalci ko ba wanda magana ta shafa dan uwan ku ne kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw fakiran Allahu a'lamu bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yujrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa taqullu inna Allaha khabirun bima ta'malun ayoyin nan guda biyu suna da makusantaka ta fuskar sura ta farkon tana cikin suratul nisa ta biyu tana cikin suratul ma'ida ba wata sura a tsakiyar su kuwa ta farko ubangiji yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku zanto masu tsayar da shaida dan Allah masu shaida tare da adalci da gaskiya wanda za ku ba da shaida ko da kanku ne ko da mahaifanku ne guda biyu suka yi ba daidai ba ku tabbatar da rikin daidai ɗinsu in ya kuna ganiyar aufa kiran duk wanda za ku ba da shaida a kansa ko ku ba da shaida ɗin ya mori da ita ko da ya kasance mawadaci ne ko da ya kasance talaka ne dai Allahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ba shi ba don wadatarsa karka ji tsoronsa don talaucinsa karka ji tausayinsa ka ce to ai baya da gaskiya amma talaka ne bari in goyi bayansa dole ka tabbatar da rashin gaskiyarsa la tasaddu al-hawa an ta'dilu Allah ce karku bi son zuciya ku nemi ku kauce da kan farki da dade wa in talwu aw tu'ridu idan kuka dan karkatar da zance da harshen ku aw tu'ridu ko kuka ki tsaya ma a kiraye ku dan ku bayyana gaskiya kun san in an kiraye ku dole ku bayyana gaskiya idan za a kiraye ka sai ka gudu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah zai ba ku labarin abin da kuka aikata idan gurin kuma sai idlu huwa aqrabu lit taqwa bayan ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin alla an la ta'dilu karkin waɗansu mutane ya hana ku yi musu adalci ko da Kirista ne ko da ya taɓa zagin ka ko da ya taɓa cin mutuncin ka amma a yanzu an zo shi ne yake da gaskiya a rigimarsa da wani musulmi kada ka tabbatar da gaskiyarsa ba ta aka yi ka sai Kiristan ba ku yi wa musulmin dukan tsiya ba a'a ka tabbatar da shi wannan Kiristan shi ne mai gaskiya kuma a bashi abinsa shi wancan musulmin shi ne ba da gaskiya ga ayoyi nan a cikin suratul nisa wajen ayoyi tara ko sama da haka da suka haɗu a lokaci guda aka saukar da su suna bin juna dan goyon bayan wani mutum wanda ba musulmi ba wanda wani musulmi ya zalunce shi munafiki ne cikin munafikai ya zalunce wani kafiri da aka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da shaidar da wannan munafikin ya bayar da baka da dadin zance ya dauka shi yake da gaskiya sai Allah ya saukar da wahayi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nas بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما دق ونم فانا فانا كاريا جوان متون وانتبا مسلمي با وان مسلمي كو مسلمون بك ياسو يتوشيشي آية تسو كتنا قويم آية وانتن سوى كل أسيشيشي kuma aka ce in ku musulmi kun tsorewa dan uwan ku gindiye ba daidai ba a nan gidan duniya gobe kiyama in Allah ya kwance masa zame wa zai tsora masa yau kun ba shi kariya kun zama lauyoyin sa gobe kiyama waye lauyoyin sa a gaban Allah batun cewa shi ba musulmi bane daban tsakanin shi da bangijin sa batun cewa wannan shi ke sai ka tuce shi a dukiyarsa ko dinin jinin sa ko mutuncin sa wannan kuma daban abu na shida an haramta mana wato abu na tsaye da karshe kin an haramta mana mu zalunce su ko a cikin dukiyar su ko a cikin mutuncin su ko a cikin gangan jikin su yayin da muke zaman lafiya tsakanin mu dukkan da ba musulmi ba ba zaman yaki ba kuma shi halatta mu cuce su ko mu zalunce su ta hanyar dukiyar su ko mutuncin su ko kuma abin da ya shafi gangan jikin su yi musu ta'addanci kashe su ko raba su ta gaba ta jikin su idan ana cikin zaman lafiya musamman idan suka zanto katiran amana wanda akwai yarjejeniya ta za mu zauna lafiya tsakanin mu da su to wannan duk kyauta yana addinin musulunci har manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari cewa dukkan mutumin da ya kashe kafirin amana to ba zai ji ko da kanshin aljanna ba yace kanshinta ko ana ji sun tsakaninka da ita tsawon tafiya ta shekara 500 ana ji kanshinta to shi ba ma zai ji wannan kanshin ba to kun ga nan gurin akwai bukatar yi musu adalci kenan ana zaman lafiya ina ƙara jaddadawa in ana zaman lafiya dai idan ba a zaman lafiya ana zama na faɗa wannan hukuncen faɗa suna nan kuma daban don haka duk waɗannan kyautayi ne irin wanda addinin musulunci ya tsara mana daga ƙarshe abinda zan cike zance na da shi a tsakanin Allah ranar wanka a ranar ba ɓoyin cibiya kuma in ana so a magance cuta kwarewar likita shi ne ya tambaya me ya haifar da cutar kanin misalin kirista a nan arewacin Najeriya ne ake yin sufa har yanzu a Kudu ba a yin su ba ka raba rigima a Najeriya kan da wani kanshi-kanshi ko bukuki ko kore-kore ta addini ko yaya amma galibin rikicin Kudu na kabilanci ne amma rikicin arewa ko ba na kabilanci ba ne na addini ne kuma me yasa sai a arewa ake wannan rigingimin wani abu ne da ya kamata masana tarihi da siyasar jiya da yau da malamai na addini da dattijai da suka gaje suka ga yau su tsaya su kalli abin su ba shi hukunci mai kyau don a fitar da wani sakamako a ɗan ƙaramin nazari na da lura da al'amura na irin shekaru irin nawa ban yi shekaru mai sai wanda za a ce na bi jiya babban lantana shekaran jiya a Najeriya yau kawai na sani yau kuma ban gama saninta ba to amma yana daga cikin hikima da basira da ina karanta tarihin magabata za a kalla a kowane lokacin da kana da karancin shekaru za ka nemi waɗansu dattijai ko masana a wani fanni na rayuwa ka kulla alaƙa da su don su rinka ƙarar da kai a wannan fannin nasu dattijai ko masana ka rinka sanin me aka yi jiya aka kulla da shekarun jiya don ka rinka jin waɗansu ababai da za su zama fitila a rayuwarka ta yau a gaskiya kananan kabilu da muke da su a arewacin arewa ta Najeriya, sawa'un a kasar Zaria ne, ko a kasar Kano ne, ko a kasar Katsina ne, ko a kasar Borno ne, ko a kasar Arabawa ne, ko a kasar Bauchi ne, waɗannan kananan kabilu da suke tare da kakannin mutum da sun fi kusanci da mu, sun fi kusanci da musulunci sama da kusancinsu da addinin kiristanci, domin suna tare da iyayenmu tun shekaru 500 ko 600 ko 700 da suka wuce baya. Kiristanci ko bai zo ba sai da mulkin matura mulkin mallaka suka zo shekara 100 ko na umma kamancinsu da ya wuce baya. Kaga alaƙarsu da mu da kusancinsu ya fi kusa. Yankinmu na ƙasa ɗaya, muna shan ruwa a gulbi ko tafki ko kogi ɗaya, galibi ma mukan ci kasuwanni ɗaya da su, su da kakanninmu da iyayenmu. Ko amma sai ya kasance an samu sakaci a wurin magabatanmu da suka wuce, ko malamai ko sarakuna. Sarakunan su rinka amfani kamar yadda muka ji da su waɗannan ƙananan yaran wajen mayar da su bayi ko tursasa su da sa su waɗansu ayyuka masu wahala da zaluntarsu, kamar yadda su malaman suka rinka sakaci ba su koyar da su addini ba. Akwai wani gari da na je cikin garurrukan nan da na zana mana, ba zan faɗa muku kowanne ne ba, da aka ce shekaru 40 ba su kai 50 ba baya, da mutanen wani ƙauye waɗansu ƙananan ƙabilu ɗinnan suka musulunta, suka nemi sarkin masarautar wannan yanki ya je ya karɓi baƙuncinsu cikin addinin musulunci, da ya ji labari ya tura dogarawansa da bulada da kokara aka rinka musu ɗan banzan duka, su a yanzu ne za su shiga addini, su ne za su yi daidai da mu a yau, muku isa wannan banza, ku ne za ku yi daidai da mu, kai musu ɗan banzan duka aka hana su shiga addinin. Irin waɗannan suna nan da yawa an same su, ko waɗanda za a sa su zo su yi noma a gonakin waɗansu daga cikin shugabannin mu a da, su yi girbi su yi sussuka a ba su, su zo su yi surfe sai a ba su dusa a hana su kayar. Wannan ta sa kwalgindiri a dusa ya rinka cewa ko Hausa iyayenku sun baiwa namu dusa, mu ko sai mun ba ku sakowa kunci, domin nuna makamanta waɗannan. Duk sai inda ka tambaya, idan ka je Kano ko ka zo kasar Zanzau ko ka je kasar Borno ko ka je kasar Adamawa, ka samu dattijo adali masanin ya kamata zai baka labarai makamantan waɗannan. A nan gurin dole ne a sabtin cewa eh haka ne, an samu waɗansu daga cikin iyayenmu ko shugabanninmu sun yi kuskure. To amma abin da muke kira da su waɗanda suke na yanzu daga cikin ƙananan wannan ƙabilu ɗin minority ɗin da suke raye a yankin da 'yan Hausa Fulani sun fi sayawa, abin da muke kira gare su shi ne su fahimta. Na farko dai, mu da ku da muke raye a da, ba ni ne na sa kai mun surfe na ɗauke ƙwayar na baka dusa ba, ƙila wani kakanka ne a tarihi a matattakala ta bakwai yake, wani kakana a tarihi a matattakala ta bakwai ko ta kwaziki sun riga sun mutu hukuncin su na wurin Allah. Idan na ce kakana ɗan farauta ya zalunci kakanka makeri ko kakanka makeri ya ce zalunci kakan wani ɗan farauta da haka yau sai an rama mata, to har duniya ta ƙarfi ba za a dina rigewa ba. Don a nan gurin to sai a yi ta ƙoƙarin binciko labarai na ƙarya da na gaskiya, sai na tabbatar da ka zalunci ni dai in samu hujjar zan rama. Kai ma sai ka binciko labari ko na ƙarya ne don ka tabbatar da na zalunce ka don ka samu hujjar ka rama. A nan gurin sai ya zanto da mu da ku duk ba za mu ji daɗin rayuwar ba. To wannan ya kamata su fahimta su a na yau ɗin. Wannan kenan. Na biyu, salon rayuwarmu ta yau akwai da'awa da sallata addinin musulunci da bayanin addinin addinin ba ba wai addini ne na Hausa Fulani ba kuskuren minority din mu na arewa da suke daukar shi musuluncin ma gaba daya ma a kasar Hausa aka saukar da shi shi ko addinin ba na ƴan Hausa Fulani bane addini ne na duk duniya abin da ke nuna haka musulman farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne a cikin mabiyansa ga Umar Bakurai ke dai ga Bilal mutumin Habasha dai ga Sulaiman mutumin Fasha ne wancan Bakar Fata wancan mutumin Fasha wancan Balarabe da haka addinin ya taho kasar Hausa din nan addinin ita ma daga baya shigo cikin ta kafin ya shigo da maguzawa ne kuma har yanzu a yankin Sumaila cikin kasar Kano da karamar hukumar Wujil da karamar hukumar wato Sudun Wada da karamar hukumar wato Arshin Rano akwai yankuna da yawa inda har yanzu akwai maguzawa ga su Hausawa ne typical Bahaushe amma ba maguje ne baya addinin musulunci suna nan dan ku gane addinin ba na ƴan Hausa Fulani bane addini ne na Allah kuma duk mai hankali a duniya zai karɓi addini ne ba ta hanyar wanda yake wakiltar addinin ba mai addini yake kunshe da shi a yau in zaka shiga musulunci kai ka kalli rayuwar Bahaushe ko wani sarki cikin sarakunan mu na da ko na yanzu ko rayuwar wani malami ko tasarrufin wani ma'aikacin gwamnati musulmi a'a nemi a littafin addini shine Qur'ani kar ka karanta a kasar Hausa tafi ka je London ko ka je New York ko ka je Pakistan ka shiga wata labulari ka ce a kawo maka littafin addinin musulunci inda ba su da alaka da kasar Hausa ka dauki hutu a matsayinka na ma'aikaci ka karanta shi tsawon wata uku hudu biyar ka ga yadda musulunci yake a rubuce sai ka shige shi ba ruwanka da al'adar Bahaushe mu in kai wannan kayan addini kuma za ka shiga aljanna insha Allah ba abin da zai hana ka shiga aljanna to amma matsalar shi ne kiyayya da ɗan Hausa Fulani sai ya hana minority namu na arewa karɓar addinin musulunci kaga wannan ko ba adalci bane ba ba adalcin rayuwa bane sannan kuma babban abin da ya haifar da kiyayyar da san ɗin lokacin da suke addinin gargajiya kafin su fita Christianity duk da iyayen namu da kakannin namu an samu ɗaiɗaiku sun zalunce su a kowane da suka yi musu adalcin rayuwa kai kenan a wannan lokacin duk da zaluncin da suke ganin an yi ba abin da ya haɗa su rigima ko tashin tashina ɗin sai da sai karɓi Christianity da bukura ya zo ya ba su Christianity sai bai ba su Christianity da rigar addini da kyautayi da ihsani ba kawai sai ya dasa musu Christianity amma a cikin riga da aka ɗinka ta da manufar mulkin mallaka don su zama ƴan gadinsa masu taimakawa Bature cimma manufarsa ko da ya ba su mulkin kai ya fita yaya Bature zai samu wannan dama sai an samu wannan aqidar da masu mulkin mallaka suka kawo ta ta divide and rule wato farrike su raba kan mutane don ka shugabance su shi yasa duk inda Bature ya yi mulkin kai zai fita sai da ya dasa wata gaba a kasar sannan ya fita don yana daga can ingila ɗinsa ko faransa ɗinsa lokacin da yake sai ta da rigima damar remote control ɗin na hannunsa sai ya binciko wannan ɗan abin rigimar sai ta tashi sai ya fito a matsayin ɗan rabo kuma ƙarya yake ku dukan ku biyan baya ƙaunar ku kuma duk inda Bature yake baya samun mai ƙarfi a ƙasar da ya mallaka ya goyi bayansa minority ke goyon baya kuma su zai ƙarfafa don ya san duk ƙarfafa sun da ya yi ba za su ci nasara a kan majority ɗin ba amma dai za su yi wa majority ɗin illa amma ba su ci nasara a kansu ba amma in ya ƙarfafi majority za su murƙushe minority a jima da su su zama kabaru kana ya zanto an shafe su a ƙamus ɗin tarihi babu su a ƙamus ɗin tarihi ko a map ɗin duniya to Bature idan an yi haka wato babu shi ba manufarsa kenan ta raba kan mutane don ka shugabance su sai ya yi ta ƙarfafar ƴan minority ya ba su makami ya ba su ilimin zamani ya ba su guraben gano ilimi ba don yana ƙaunar su ba haka kar ku dauka cewa dan kure ki Christianity ba ture yana kaunar ku kariya ke baya kaunar ku ba ba abin da ke nuna haka ya dasa ku ne ba wai a nan Najeriya ba dukkan kasar da ke mulkin mallaka an dasa irin waɗannan ba dan komai ba dan a samar da manufar kayar da rigima lokacin da ake so a yau in aka yi rikici ne da kai ba mu kira makamai sai dai mu samu daga Ingila ko America ko Faransa wato sai makaman da suka tsira a can suna so su ga tasirin su sai su raba mana lokacin da muke fada rima dan su yi gwajin makamai sun mayar da mu wata karamin laboratory saboda ga a nan gurin mun zama dan karamin lab na gwajin makamai in ba haka ba ya za a yi ana rigima a Liberia wanda majority din su Kirista ne akwai tsarin musulmai ana rigima a Sierra Leone da musulmai masu yawa ga kuma Kirista da yawa ana rigima a ina ne sai a rasa abinci a rasa magani amma ba a rasa bindiga da albarusi ba kuma kai ka san waɗannan gida wanda suke yaki ba su suke bindiga da albarusi ba Bature da yayi bai kawo duk inda ake rigima za a iya rasa abinci a rasa magani amma ba a rasa albarusin da za a harba ba a rasa bindiga to wannan manufar Bature ce idan ya kawo maka makamin zai tafi ke kyale ka kai ka sarrafa makamin idan ka harbe wani abokin gafarka shi bai faɗi ba ya ga makaminsa in ma kai aka harbe shi ba shi ya yi hasara ba kai ne aka harbe kai gobe kuma zai amfani da wani wanda zai gwada haka turawa suke mana to ya kamata su ɗin minority su fahimci wannan tsakani da Allah su fahimci wannan baki da irin ta Bature domin in Bature zai kaunace ka duk kawai ka shirya Christianity kana nan ɗan Afirka bakar fata da ya kaunaci mutanen Burundi da Rwanda amma bai kaunace su ba suna rigima suna kashe junansu kuma yana ba su makamai kuma ana kallo ba a hana su ba ba a je ma an raba su faɗa ba a coci coci mutum nawa aka kashe duk inda ake don saboda kar su ɗauka wai kawai don kun je Christianity shi ne za su kaunaci ku ƙarya ne sai dai don su cimma manufarsu da mulkin mallaka idan an kashe ni Bature Ingila bai hasara ba in na kashe ka Bature Ingila bai hasara ba to wannan shine ya kamata wato su rika kallo sannan mu kuma a sarakunanmu da malamanmu da matasanmu da 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu mu tashi tsaye haikar wajen bayyana hakikanin addini ga wanda ba musulmi din ba wajen kuma gina alaƙa tsakaninmu da su a kan koyarwar musulunci ba a kan ƙa'idoji da al'adu na yarenmu ba kar mu damu da ƙabilanci na cewa ni Bahaushe ne in wani ƙaramin ƙabila ya zo yin musulunta har yanzu ina ganin shi tubabbe wannan yanzu na zama gini ba magudan in na faɗi wannan kalmar wani ba magudan ne babban riga da zannabukar da hular ƙila da tabarau kawai amma dai bai yi abin da addininsa ya ce ba duk wanda ya shiga addinin musulunci a yau kaɗai ya riga ya biya ya zama musulmi tun tagariya ko da shekaru ɗinsa 20 da 30 da suka wuce baya baya da matar aure sai ta zina baya da